Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalau da Niyya muryar Arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye da kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumail muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin A Dawo Lafiya, shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin sufuri. Amma kafin nan za ku ji abin da ya tsone hukumomin ido kan batun amfani da hanyoyin sadarwa ta zamani a jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata, za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shaƙe da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya, a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogarawan teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun Mediterania ranar Asabar. An gano gawarwaki 8 dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya ta kira tekun Mediterania a matsayin waje mafi hatsari a duniya, bayan da bakin haure 2,832 suka halaka a shekarar 2017. Haka kuma a shekarar 2016 bakin haure 4,581 da ke ƙoƙarin zuwa Italiya daga arewacin Afirka suka rasa rayukansu. A jiya Litinin, wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariya da take baiwa wasu 'yan ƙasar El Salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan Amurka. Wannan shirin ba da kariyar na wucin gadi da ke kare dubban 'yan ƙasar da ke a tsakiyar nahiyar Amurka daga mayar da su ƙasarsu, bayan da suka samu kariya tun faruwar mummunar girgizar ƙasar da ta gargaza ƙasarsu a shekarar 2001, zai ƙare ne ranar 9 ga watan Satumba shekara ta 2019. A ranar ne duk 'yan ƙasar El Salvador da ke zaune suna aiki a Amurka tun kusan shekaru 20 da suka gabata za su koma ƙarƙashin tsohon tsarin farko da aka ɗora su a kai, muddin har yanzu suna ƙarƙashin tsarin. Haka kuma suna da zaɓin neman wasu takardun izinin zaman ƙasa a bisa hujjar aiki ko kuma alaƙar iyali. Wannan hukunci da aka yanke ba shakka zai jefa wasu 'yan ƙasar El Salvador da ba su da takardun zaman ƙasa fuskantar mayar da su ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau Talata tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa a matsayin babban yunkuri. Yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da Koriya ta Arewa wasannin Olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa. A yau Talata ne wakilai da ƙasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen Pamunjab, wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu, kuma inda aka rattaba hannu a yarjejeniyar sulhu ta shekarar 1953 wadda ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin ƙasashen biyu. A jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai aika da 'yan wasan ƙasarsa zuwa gasar wasannin Olympics zuwa Koriya ta Kudu, jim kaɗan bayan da ya barazana cewa yana da madannin makamin nukiliya a kan teburin ofishinsa da zai iya harbawa zuwa Amurka. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda ke neman sasantawa da Koriya ta Arewa, ya mayar da martani ta hanyar miƙa goron gayyatar tattaunawa ga gwamnatin Kim. Tattaunawa da za a yi yau Talata, ana kyautar tsammanin za ta mayar da hankali ne akan gasar Olympics da kuma ko 'yan wasan Koriyoyin biyu za su yi tattaki tare da juna a lokacin shagulgulan buɗe gasar. Za kuma iya shigar da wasu batutuwa ciki kamar dawo da shirin haɗa iyalan ƙasashen biyu da kuma yadda za a inganta dangantakar ƙasashen. Babu hannun Amurka a cikin tattaunawar da za a yi a yau Talata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban kasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin Chief Pence din jiya Litinin. A sanarwar da sakatare hulɗa da ƴan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban kasa Alisa Fara ta fitar, ta ce mataimakin shugaban kasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar Amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya. Ziyarar da yanzu haka aka shirya Pence zai yi ta daga ranar 19 zuwa 23 ga watan Janairu. An jinkirta ta ne saboda tashin hankalin da aka fuskanta a yankin, biyo bayan shawarar Trump na mayar da ofishin jakadancin Amurka na Isra'ila daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da yunkurin Amurka na ɗaukan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, haka kuma shugabannin ƙasashen duniya duk sun soki lamarin. Daga ƙarshe, hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar ISIS na kai wasu hare-hare a ƙasar, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Kafar labaran Petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane 17. Ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamba shekarar da ta gabata. Ƙungiyar ta yi niyyar yi wa bankuna fashi, ta kuma saci motoci domin samar da kuɗaɗen da take buƙata wajen kai hare-haren. Ta kuma haɗa wasu ababen fashewa haɗin gida daga wasu sinadarai da aka sayo daga kasuwa. Kasar Jordan ta jima tana zaman muhimmiyar kawa a haɗin gwiwar ƙasashen da ke yakar ƙungiyar ISIS a ƙarƙashin jagorancin Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, bari mu buɗe taskar hotonnin namu a Jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta fara bincike don gano masu ɓatanci ta hanyar shafukan sada zumunta biyo bayan gasar kokowa da ya janyo zazzafan muhawara ta kafar sadarwa. Wakilin Musulmin Muni Barma ya zanta da kakakin gwamnati Asmana Malam Isa dangane da lamarin.
Wannan kokowar ta bana da aka yi ta da magaran karo na ƙarshe tsakanin Tasi'u da Yahaya kawo gardama, saboda alkali ya ba da sakamako kuma mutane aka samu waɗanda ba su jitu ba da wannan sakamakon. Muka ga shi Yahaya kakan da kanshi ya yarda da wannan kayan ya yi. Gwamnati ta ce ta yaba wannan mataki da ya ɗauka, kuma wannan halin da ya nuna ta yaba shi kuma tana yi mai godiya. Amma sai muka ga akwai mutane da dama da sun kai amfani da wannan damar suna watsa magunguna masu muni waɗanda ba za su kawo kwanciyar hankalin da ake nema ba. Gwamnati ta ce ba za ta yarda da wannan ba. Mun ɗau mataki ana bincike duk waɗanda suka yi waɗannan kalmomin insha Allah. Za a gano su kuma za a hukumta su kamar yadda muke nan aka hukumta mutane a kwanakin baya ta wannan hanya. Ba za mu yarda ba cikin wannan halin da Niger take. Tabbasaka ta kasance mai hada damkun zumunci tsakanin mu. Dan uwanci ya zama tabbata cikin Niger. Ga ya kasance aurareki sun hada kanuwan mu. Ba za mu yarda ba to irin wannan hanyar abi a raba kanuwan jahohi, wai ba tsakanin wanda da wanda, har ya kasance tsakanin jahohi ne ake zage-zage. Wannan gwamnati ba za ta yarda da shi ba, kuma za mu yi bincike insha Allah. Duk waɗanda sun ka taka wannan dokar za mu hukumta su ga yarda Allah.
Kuna zargin kamar akwai siyasa a cikin wannan al'amari ne?
Ga wannan halin da muke ciki dole ne a ce siyasa ta shigo ta wannan waje. Ba kuma amma cikin ma jam'iyyoyin siyasa ai kun ji bututuka da suke fitowa, kenan dole na in ana wannan nazarin ba za a huda siyasa ciki ba. Mun san da deja akwai waɗanda ba abin da suke jira kamar irin waɗannan abubuwan su in wanda shi su raba kawunan mutane, dan ana son a kwatanta cewa da gwamnati baya aiki ko gwamnati shine ke kasa shine. Wannan mun san da siyasa ce, kuma ko gobe ko jibi za mu ga shi siyasa ce, kuma ba za mu yarda ba ai amfani da irin wannan hanyar a bata muna zamantakewa a cikin kasar mutane jar.
Yanzu yanzu kenan ana iya cewa lalle an kaddamar da bincike domin tantance zahirin waɗanda suka kirkiro wannan abu.
An so ma bincike insha Allah, kuma radda sakamakon yazo in ta kai a gaya ma jama'a za a fito a gaya ma jama'a, kuma muna fatan Allah ya bada sa'ar waɗannan mutane a san su. Dan abin in ya fara aka kyale shi za ya yado halai kai inda za ya kai ga kowa a cikin kasa. Ba mun yarda da wannan ba insha Allah. Mun yi kira ga al'umma kar su yarda ya kasance wannan Facebook ko WhatsApp ko Twitter ya kasance abubuwa ne waɗanda za su amfani da su dan su cuta ma kasa ko su cuta ma kansu. Waɗannan da annasara ya kirkiro su abubuwa ne waɗanda ya kamata ai amfani da su, ai cinikayya, ai bunƙasar arziki, ai zamantakewa ta kwarai. Mun san amfanin su.
Halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya bayyana damuwa dangane da yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da yace idan ba a dauki mataki ba zai iya kawo koma baya a yunkurin bunƙasa ƙasa. Gwamnan Musari ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aikin mu Sahabo Imam Aliyu.
Gaskiya muna da babban matsala da social media saboda yan wayoyin nan na 3,000-2,000 zaka iya amfani da su, saboda haka kuma mutane da yawa ba su san illa wannan abu ba. Majalisar Tarayya ta yi kokarin a kafa doka wadda ba ta yi nasara ba, amma yanzu kuma tana gaining ground saboda irin yadda mutane suke cin zarafi na ƙarya ga mutane. Amma tana da kyau a yi suka, misali ni da mafi yawan abubuwan da na sani daga wasu abu ke sani wanzu za su dauko makarantu, asibitoci, gidaje, wani abu da ake yi su aiko mani. To amma sai suka zama sun hala zama kaɗan masu shigo da lalata sun yi yawa, to dole na daina amfani da shi. Ina har yanzu ina Facebook, wanda ya aiko min wani abu muhimmi a Facebook kan gani. Amma dai gaskiya yadda ake amfani ya kamata ni kullum aka yi taro nukan jawo hankalin malaman addini da sarakuna da iyaye. Wannan matsala fa ta wannan social media ya kamata malaman addini su san mata, sarakuna su san mata, iyaye su san ma iyayen su san abinda ƴaƴansu suke yi da wannan. Amma bashi yiwa in dai baka san a zagi mahaifinka ko a zagi mahaifiyarka to kai ma kaka zagi na wani. Kuma akwai buƙatar tsawatawa da duk waɗanda suke damar tsawatawa cewa a yi amfani da abin yadda zai zama abin alheri ga jama'a.
Ta yaya za a bambance kafa dokoki don hana mutane amfani da social media wajen yin barna da kuma gwamnati take amfani don hana masu sukar lamirin hukuma yin magana?
Shi yasa nace maka abin sai an kawo hikima. Kuma ina ganin doka ita kanta ba ta ita kadai za ta iya, saboda muna dokokin da yake in mutum ya ci mutuncinka baka kai ƙarshe yayi maka kazafi. Ka gane ko yayi maka kazafi ba ma sai an yi. Amma ita hukuma ta hanyar da take tafiyar da hanyoyin sadawa a ƙasa, to in akwai gyaran da za ta yi ya kamata duba ta san irin gyare-gyaren da kasashe da ya sun yi. Ba wai an ce an yi doka an kace ka za a yi maka zaba ne, a su can inda suke ta gudanar da abin za su gudanar da shi. Amma kar a yi shi kuma ta hanyar da za a hana samun information din da ya kamata a samu, domin gaskiya ana samun information mai kyau, to amma ƴan ɓanna sai suka shiga suka lalata al'amarin. Abinda ba a yi ba a ce an yi.
Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, laissez les journalistes tranquilles, laissez-les faire leur travail, laissez-les journalistes.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya uban girma kai nake ubangi, lafiya uban girma kai nake wadege,
lafiya uban girma kai nake wadege,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko, ya rabbi kara kara man dan ii da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski bako, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni miko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, kar ka shafa roko na ziljalala hasbi, ba nisansa ta tace du yana shakalbi, nai ruko da mai haske Mustafa habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi.
Lafiya uban girma kai nake wadege, tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushi banguri in sara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamu da tsaki.
Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu ci gaba da hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambo Dan Fulani, shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta kasar reshen jihar Kano ta NATO. A wannan mako, Mahmud Kwari ya fara masa tambaya ne kamar haka.
To amma duk da haka kuma gashi duk da kuna sanar da cewa lalura din ne amma kuma kuna barin ma'aikatan kuna shigo da motocin kuma a hakan sa haifar da cinkoso kaga zirga zirga ma kuma ta zo ta zama jidali ko kaga an zo an jira su a gefen titi a cikin gari wani lokacin ma dauke da dakon mai da sauransu.
Eh to ai ba dakon mai kawai ba, akwai dakon siminti da dakon buhuna wanda mun dauki misali zaka ga cewa motoci suna da lokacin da ya kamata su shiga cikin gari musamman manya-manyan nan a ba su lokacin su shiga ba su da dama. In suka shiga lokacin su ba su da dama, in sun zo ba lokacin su bane dole su nemi wajen da za su tsaya, amma in babu wajen da za su tsaya sai dai su nemi yadda za su makale. So wayannan da kake magana akan su duk inda suke dan makala ne saboda babu wajen da aka ce ga inda za ku. Amma inda gwamnati ta hada kai da masu sa hannun jari sai su yi wajen da za a tsaya a rika biya, kuma ba wanda zai ki haka tunda ba wanda zai so ya saba doka saboda in ya san in abu ya faru ba kan direban zai tsaya ba har kan mai motar.
To yanzu tunda ku shugabanni ne kuma kamar yadda ka faɗa kuna ba da horon nan ga ma'aikatan ku akai akai sannan kuna da masaniya akan ka'idojin nan, me yasa sai kun jira misali gwamnati ta ce kar ai abu kaza sannan ku hana jami'an ku, me yasa ba za ku hana su din ba kar su yi din misali tun da kun san illa?
Muka mu ne masu yi kafin ma gwamnati ta yi, saboda mu a yanzu mun dakatar da tafiyar dare saboda tafiyar dare ba ta da amfani ko na minti daya a yanzu. Rashin daɗin sa ya fi daɗin yawa in ba larurar gaske ba ka ƙarasa garin da za ka kwana ita ce larura. Ka gyara ya iske ka a kan hanya ba ka ƙaraso gari ba ita ce larura. Ko kuma wanda suka ɗauko kayan da ba a tsayawa, misali wanda suke ɗauko da abubuwa masu rai wanda in ya
kamar dabbobi,
kamar misali dabbobi ko su kaji a kananan da abubuwa masu rai da ake ɗaukowa, so su wayannan suna da exemption amma su ma ba dalili ba ne tunda titin nan babu shi mai kyau. Duk abinda za ka gani da rana da wahala ka gan shi da daddare, abinda fitilar ka ta nuna ma ita za ka gani, saboda haka yawan hatsari ya fi yawa da daddare. Shi yasa man haƙura in karfe 6 ta yi kar ka motsa kawai ka tsaya, kuma mafi yawancin motoci yanzu an kai ga ana sa musu na'urar takaita gudu, kuma hakan kuma ana sa musu na'urar gani saboda manyan kamfanoni yanzu kowa yana duba motar sa ina take musamman 8:00 na dare yayi mafiyocin kamfani za su duba su ga motocin ina suke waye yake tafiya me dalili wanda yake tafiya za a buga masa waya a lokacin me yasa kake tafiya haka ba da dalilin ka in bai gamsar ba za a baka order a lokacin kuma zai shiga record ɗinka na direba
ga waɗan tarin matsaloli da muka ambata da kalubale da ake fuskanta to amma galibin su kana alakanta su da rashin katabin daga bangaren gwamnati tai wani yunkuri ko taho a taho ko dan a warware ku shugabanni ne a wannan harka me yasa ba za ku tinkari gwamnati ba kaya kamata ai kaza
wannan an karar da gwamnati shine aka samu wajajen da aka kebe za a yi shine wanda na fara irga ma yanzu akwai shi a wannan Marabout Jos
da Tafa
inda Tafa an fara gyara yadda za a mori wajen akwai shi a Okigwe akwai a Ogere akwai su sun kai wajen guda 12 wanda duk mun tura karkashin shugabancin mu na kasa duk an tura wannan wa gwamnati kuma ta yadda da wayannan wajajen amma yadda za a aikatar ne ba a samu matsaya ba sai dai kawai ta yi abin da za ta iya a lokacin da za ta iya
wannan ne kuma muka da tsaya a hirar wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motoci da kun kaya ta kasar reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo Dan Fulani zamu kawo muku ci gaban hirar a sabon mako yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To Malam Sule dai bai nisa ba gashi nan da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar L'Eclosion wacce ta rawaito cewa filin jirgin saman Jori Hamani na Yemai ya samu lambar yabo daga hukumar sararin samaniya ta duniya. Bayan da wani bincike ya gano cewa hukumomin wannan filin jirgi sun tanadi kashi 87 daga cikin 100 na ka'idodin aikin filin jirgin sama. Abinda ke nufin an mutunta ka'idodin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi umarni a kai. Sabanin wasu kasashen Afirka waɗanda da Kat suka kai kashi 65 daga cikin 100 in ji L'Eclosion. Jaridar L'Enquêteur ta bayyana cewa babban daraktan kamfanin Kaima mallakar gwamnatin Niger da ke sayar da takin zamani da kayan aikin gona ya fada hannun mahukunta saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa. Biyo bayan wata odar takin zamani da ake ganin yayi ta ne ta barauniyar hanya da haɗin kan wasu abokan hulɗarsa na ƙasar Maroc. Kafin kammala bincike, darakta mai zama gaya zai ci gaba da zama a gidan yarin sayi in ji jaridar. Yayin da Lebanon ta ce wasu 'yan bindiga sun sace akwatin kuɗi a wata ma'aikatar gwamnati da ke garin Dirku ta gundumar Bilma da ke a tazar kilomita 700 a arewa maso gabacin Agadez. Jaridar ta ce ana cikin shagalin shiga sabuwar shekara ne. Wasu barayi suka yi awon gaba da wannan akwati mai miliyan 5 na sefa a cikinsa. A cewar jaridar a watan Nuwamban da ya gabata ma, wasu barayi sun yi awon gaba da miliyan guda na sefa a kamfanin wutar lantarki na Dirku. Kuma zancen nan da ake, waɗannan kuɗaɗe sun ɓata ɓat. Jaridar La Republican na cewa gasar kokowar cin takobi ta ƙasa da aka kammala a makon jiya a Zander ta bar baya da ƙura, saboda yadda aka yi watsewar baran-baran tsakanin tawagogi da dama. Waɗanda suka sha ƙorafi a kan hukuncin kayan da ya hau kan 'yan kokowarsu bisa zargin alƙalan wasa da wasu shika-shikan gasar da rashin nuna adalci tsakanin 'yan wasa. Saboda haka jaridar ta ce kiran babban taro domin kakkaɓe ƙurar da ke tattare da ƙa'idodin kokowar gargajiya a Niger ya zama wajibi muddin ana son ci gaba da haɗa kan 'yan ƙasa ta hanyar wannan haɗuwa ta sada zumunta tsakanin jihohin Niger, in ji jaridar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Ina so in yi kokenmu na al'umman karamar hukumar Macina ga shugabannin hukumar samar da aikin dan kasa dake jihar Yobe. Saboda ma'aikatan da aka turo su yi aikin ba da katin dan kasa zuwa karamar hukumar mu ta Macina, wallahi suna amsancin hancin naira 500 a wajen jama'a. Idan mutum bai ba su cin hancin naira 500 din ba, sai sun gulaganta shi ko sun bata masa lokaci sun masu yawo da hankali kafin su yi masa ko ba sa ma yi masa. Saboda haka muke kira ga hukumar ba da katin dan kasa ta jihar Yobe da ta dauki mataki akan ma'aikatan da tun ma'aikatan tibbi da su turo domin su yi aikin ba da katin dan kasa karamar hukumar Macina, domin suna karɓan cin hancin naira 500 a wajen al'umman karamar hukumar Macina gabaki daya. Wannan lamari ya faranta mutane ga bango, saboda haka ya kamata su gaggauta daukan mataki na hukunta waɗannan jami'ai na su guda biyu waɗanda suke karɓan cin hancin 500 kafin su yi wa jama'ar mutanen Macina katin dan kasa. Da fatan shugabannin hukumar ba da katin dan kasa da ke jihar Yobe sun ji wannan koke namu. Ni ne mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Abubakar Kawu Girgir daga nan jihar Yobe tarayyar Najeriya. Muryar Amurka yau ne ra'ayina dangane da nasarori da hukumar NDLEA mai fataucin da miyagun kwayoyi a Najeriya ta yi a shekarar da ta gabata ta 2017. Hakika wannan hukuma ta cancanci yabo, don haka ina kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi duk mai yiwuwa da kuma kokarin kara musu kayan aiki gami da biyan su albashi a kan lokaci da ba su allowance nasu domin karfafa musu gwiwa wajen ci gaba da yakar wannan abubuwa. Ina fatan wannan sakona zai je ga kunnen shugaba Muhammadu Buhari.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai,
bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shake da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya, a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogarawan teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun Mediterania ranar Asabar. An gano gawarwaki 8 dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. A jiya Litinin, wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar da take bai wa wasu 'yan kasar El Salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau Talata tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa a matsayin babban yunkuri. Yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da Koriya ta Arewa wasannin Olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa. A yau Talata ne wakilai da ƙasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen Pamunjab, wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci ƙasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban ƙasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin Shifens ɗin jiya Litinin. A sanarwar da sakatariyar hulɗa da 'yan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa Alisa Fara ta fitar, ta ce mataimakin shugaban ƙasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar Amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya. Daga ƙarshe, hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar ISIS na kai wasu harahara a ƙasar, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Kafar labaran Petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane 17, ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai harharen kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwambar shekarar ta gabata.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotannin da muka gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri, ke muku fata alheri.